sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makerin ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 17 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Mahmud da kano labarai.
Yan sanda a Uganda sun faɗa a yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu, galibin su dalibai, a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin kasar. Wata tawagar shugabannin kasashen Afirka na ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin game da yakin Rasha da Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyarar aiki kasar China a wani yunkuri na daidaita sha'anin diplomasiya tsakanin kasashen biyu.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa farashin kayayyaki ya yi tashin gwauron zabi a kasar Ghana. Za ku kuma ji cewa kasar Canada ta tallafa wa ilimin yara 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar da kuma tarayyar Najeriya. Kana za a ji cewa ana gudanar da bukin wata na kadanan yara a kasar Kamaru domin duba yadda za a inganta rayuwar kadanan yaran. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin A Dawo Lafiya da na shirya zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masore, assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Yan sanda a Uganda sun faɗa yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu, galibin su dalibai, a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin kasar. Yan sandan sun ƙara da cewa wasu ƙarin mutane 8 sun samu munanan raunuka sanadiyar harin, wadda aka alakanta da 'yan ƙungiyar musulunci ta IS. Yanzu dai hukumomi a kasar ba su kai ga fayyace adadin mutanen da harin ya shafa ba, wadda aka kai makarantar mai suna Liberira Secondary School da ke Mumpodewe kusa da kan iyakar kasar ta Uganda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yanzu haka dai sojoji na farautar waɗanda ake zargi da kai harin, waɗanda aka ce sun tsere zuwa yankin filin shakatawa na Virunga National Park. Asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce rikicin ƙasar Sudan ya tarwatsa yara fiye da miliyan guda, kuma 170,000 daga cikinsu a lardin Darfur suka fito. A cikin wata sanarwa a shekaran jiya Alhamis, asusun ya ce akalla yara 330 sun rasa rayukansu, yayin da fiye da 1,900 suka raunata. Sanawa ta ƙara da cewa kimanin yara miliyan 13 na cikin yanayi na tsananin bukatar tallafi. Asusun na UNICEF ya yi gargaɗin cewa wasu ƙarin ɗimbin yara masu yawa na fuskantar mummunan yanayin haɗarin rayuwa a ƙasar ta Sudan. Jakadan asusun a ƙasar ta Sudan, Mondif O'Brien, ya ce yara na cikin firgici da yunwa da cutuka da sauran matsaloli akan faɗan da ba su da hannu a cikinsa. Yana mai cewa rikicin ya munana a yamma da kuma tsakiyar lardin Darfur, inda ake zaman rashin tabbas da kuma lalata kayayyakin gwamnati da na hukumomin ba da agaji da aikin ceto. Kasar Rasha ta ce ta daƙile wani harin jirage marasa matuƙa da aka kai cikin dare kan wata matatar mai da ke yankin Bryansk na kan iyakar kudancin kasar. Alexander Bogo Mas, gwamnan yankin na Bryansk, ya ce bataliyar tsaron sararin samaniya ta Rasha ta daƙile wani harin da sojojin Ukraine suka kai da daddare kan matatar man Druzhba da ke lardin Novozykov. A halin da ake ciki kuma, wata tawagar shugabannin kasashen Afirka na ganawa yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg a ƙauƙarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi makamanciyar wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Juma'a. Mambobin tawagar sun haɗa da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, da shugaban Senegal Macky Sall, da shugaban Zambia Hakainde Hichilema, da shugaban Comoros Azim Asmani, wanda a baya-bayan nan ya jagoranci ƙungiyar tarayyar Afirka. Shugabannin ƙasashen Congo da Masar da kuma Uganda sun aiki ne da wakilansu. Labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana ta fitar ya nuna har yanzu ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyaki, musamman kayayyakin masarufi. wakilin mu Hamza Adam a birnin Kumasi ya shiga kasuwar Kumasi ga kuma rahoton da ya hada mana.
Babban kasuwan Kumasi na yankin Ashanti a Ghana kenan, inda ake ci gaba da hada-hadar kasuwanci. To sai dai matan kasuwa da masu saye da sayarwa sun dan ji sanyi a watanni hudu da suka shude saboda raguwar hauhawar farashin kayayyaki musamman na abinci tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu. Amma a baya-bayan nan sun fara kokawa kan hauhawar farashin kayayyaki. Na yi tattaki zuwa kasuwar.
Ya sunanki in ci tumatir nawa nawa kike kakkasawa?
Roba half da muna sawa 100 quarter 6. To sunan yayin season ya ko wani rana yayi sauka wani rana kuma yayi hawa. Farko muna sayewa 25 amma yanzu muna sayewa 45.
250 yanzu 300 yayi tsara.
Yashe me kawo tsadan shi yanzu?
Yanzu komai an kara.
Hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta Ghana Statistical Service ta bayyana cewa hauhawar farashin kayayyaki ya tashi daga kashi 41.2 a watan Afrilu zuwa kashi 42.2 a watan Mayu din bana, bayan an shafe watanni hudu farashin kaya na ci gaba da faduwa. Binda shugaban kididdiga ta kasa Farfesa Kobina Inim ya ce wannan matsala ya fi shafar manyan biranen kasar, wato Accra da Kumasi.
Greater Accra region is the most expensive.
Ko me ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki a wannan karo? Na tuntubi Dr. Najib Ibn Hassan, mai sharhi kan tattalin arziki a kasar.
Abin da ya kawo muna cikas shine ba da jimawa ba, manoma sun yi complain batun gonakinsu ya bata saboda ruwa bai zo lokacin suke nema ba, saboda shi kayansu ya ba ta biyu so shi an samu masara, in particular masara ya zo ya tsara korai. So shi sarin masara kuma tunda shi yana cin abubuwan da masu noman poultry ke nema, gida kuma ana nema, shi ne staple diet mutum Ghana. To dole ya kawo price ya tashi in general, don saboda ana tattara kaya da cin kwando a dogon inflation. To haka nan kuma tunda masara na cikin abubuwan da ke da muhimmanci cikin batun abinci da muke rayuwa da shi, to dole rashin masara ko kuma sarin masara kuma ya bari inflation kuma tashi.
Sai dai ya baiwa gwamnati shawara kan matakin sayan abinci a hannun manoma tare da adana su.
Lokacin da abinci ya zo ya yi yawa cikin kasuwa har zai bata, to government na iya sai wannan abincin ya adana. Lokacin da za a zo za su suna hali na kakanikai na rashin abinci, sai a fidda shi ana kawo wasanni sun shi ne kagan kamar America da Europe da mutane suke shi su shi su mun mun haji don ai bumper harvest abin ya yawa shi a sai haji. Lokacin da bin ba ci kasuwa ko ana nema shi ana release shi ana fitowa ana kawo kasuwa kadan kaga kamar kullum ne tin press.
To ko shin akwai wani mataki da gwamnati ke dauka domin ganin ta shawo kan wannan matsala? Yusuf Fafana na daya daga cikin manyan jami'an sadarwa ta gwamnati.
Wato wanga inflation da ya hau marginal by 1% za mu maganta shi, kuma mun doki advice manya za su yi zama a hada kai a duba yadda za a yi a kawo inflation kasa da ikon Allah.
Ghana na daga cikin kasashen da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine tare da cutar COVID-19 suka yi ma tattalin arzikinsu illa sosai. Amma ko masu sharhi na ganin kasar za ta iya farfaduwa tun da ta samu tallafi daga asusun IMF. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton, ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mamun da ci gaban labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Juma'a cewa zai cimma buɗaɗɗe kuma sahihin tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da zai kai ƙarshen makon nan. Tun a watan Fabrairun da ya gabata ne aka tsara kai ziyarar, amma aka ɗage ta saboda zargin wani balam-balam ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. Jim kaɗan gabanin kama hanyar sata zuwa Sin a jiya Juma'a, Mr. Blinken ya shaidawa taron manema labarai cewa jami'an Amurka za su yi magana ta keke da keke da Sin kan lamura da dama. Anthony Blinken, wanda ke tare da ministan harkokin waje ta kasar Singapore Vivian Balakrishnan da ta kawo ziyarar aiki Amurka, ya ce Amurka za ta tabbatar da cewa gasar da ke tsakaninta da Sin ba ta juye ta zama fito na fito ba. A jiya Juma'a, ministan harkokin waje na kasar Mali ya bukaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar, wadda ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru 10 da suka shuɗe su fice daga kasar, yana mai cewa sun gaza wajen gudanar da ayyukansu. A jawabin sa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Abdullahi Diop ya ce tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta cimma manufofinta ba, kuma tana haifar da rashin yarda a tsakanin jama'ar kasar. Tun a shekara ta 2012 ne kasar Mali ke kokarin shawo kan mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, kuma a wannan shekara ne aka tilastawa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin suka sauka daga madafin iko a garuruwan arewacin kasar tare da taimakon sojojin da France ke jagoranta, amma suka sake haduwa a cikin Sahara inda suka fara kai harhare kan sojojin Mali da kawayenta. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 aka kashe a kasar ta Mali daga shekara ta 2013 zuwa yanzu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
A gaida Mahmud Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. A wani mataki na tallafawa ilimin yara musamman 'yan gudun hijira na jamhuriyar Niger da kuma tarayyar Najeriya da ke birnin Difa na jamhuriyar Niger ɗin, hukumomin jihar Difa sun cimma wata yarjejeniya tsakaninsu da kasar Canada wacce ta bada damar kullo da wani tsari na musamman da zai kula da ilimin 'yan yara 'yan gudun hijiran na kasashen guda biyu. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kimanin dai yara 30,000 'yan shekaru 5 zuwa 18 na kuma sansanoni 57 da ke birni na Difa ne wannan tsari na kasar ta Canada zai shafa. Kimanin dai shekaru 8 kenan da al'ummomin garuruwa daban-daban na jihar Difa da ma wasu garuruwar tarayyar Najeriya suka baro garuruwansu na asali zuwa birnin na Difa sakamakon barkewar rikicin Boko Haram. Wannan al'amarin ya kawo babban koma baya ga ilimin yaransu. A ƙarshen wannan yarjejeniya tsakanin hukumomin na jihar ta Difa da kasar ta Canada za a bullo da wani tsari na musamman da zai yi nazarin matsalolin da ilimin yaran 'yan gudun hijira ke fuskanta domin kawo musu tallafi. Abdu Bako, shugaban sashen da ke kula da ilimin yara a kungiyar agaji ta Plan Niger, ya yi mana ƙarin bayani game da wannan tsarin.
Wannan furoje abin da aka sa gaba a nan da shekara 4.5 kamar misalin yara 30,000, misalin kusan 30,000 yara masu shekara daga shekara 5 zuwa shekara 18. To shi ne ana sa ran waɗannan su ne aka kwararan su samu ilimin su yi bunƙasa, waɗanda ba su ga karatu yanzu su ma su samu dama su ma su shiga lakol su yi karatu mai amfani. Kuma don muhimmancin wannan furoje ko in ce gurin shi na farko shi ne baicin abun kasa karatu din, kuma a samu karatu din shi zan mai amfani ne. Kamar akunsa ana ce yanzu karatun yare ya rage, to waje hanya za a bi a samu wannan karatun shi zan an ƙara ya bunƙasa, yare suna samun karatu mai amfani wanda suna iya karatu, suna iya lissayi da kansu, kuma suna iya magana da Turanci ko kuma da harshen da an koya musu.
Wannan tsarin da na tallafawa ilimin yara 'yan gudun hijira na jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya zai fi ba da ƙarfi ga bangaren ilimin yara mata. Hajiya Bagana Adam ita ce shugabar sashen da ke kula da ci gaban ilimin mata a ma'aikatar da ke kula da ilimi ta jihar Difa.
Akwai matsaloli da yawa, wasu dan saboda rashin kudin recreation, wasu dan saboda rashin kudin abubuwa na local, wasu in an hudda su ma dan saboda babu kudin da za a biya su je local private su karanta. Duk matsaloli wannan proje in ta dauki yauni, ma 'yan mata da yawa za su yi karatu, 'yan mata da yawa a cikin jihar nan karatun nasu zai ci gaba, kuma in karatun 'yan mata ya ci gaba karatu duka jama'an ma harkokin jama'an ma zai bunƙasa komai da komai.
To ko wannan zai dauki nauyin ilimin na yara 'yan gudun hijira gaba daya ne. Muhammadu Orosile shine babban shugaban sashen da ke kula da ilimin yara a ma'aikatar ilimi ta jihar Difa.
Za ta shahi sauran hawayenmu, ba za ta shahi hawayenmu duka gaba ɗaya cikin ɓangaren ilimi. Lallai za ta shahi dai hawayen da yawa, daidai gwargwado za mu samu abungashi shahi hawaye da dama isa ga wannan mutum, da musamman ga projekin abin da ya kumsa tsarin nashi. Kamar jama'a ce da kanta za ta huddo tsari na wanda za su gani ya za a yi a cikin matsalolin abin da wani sun shahi makaranta a cikin garuruwansu.
A yanzu haka dai kusan makarantu 25 suke rufe sakamakon tashe-tashen hankula a jihar ta Difa, kuma akasarin yaran da ba sa zuwa karatu sakamakon wannan rikicin a jihar ta Difa yara mata ne. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Abubakar Isa, jama'a min afuwa, da farko na ce Hamid Mahmud. Abubakar Isa ne aiko mana da wannan rahoto. Har yanzu dai akan batun yara a jamhuriyar Kamaru, kuma ana gudanar da bukin wata na ƙananan yara a ƙarƙashin ma'aikatan harkokin jin daɗin jama'a, wanda aka fara shi a ranar 1 ga watan Yuni domin duban hanyoyi inganta rayuwar ƙananan yaran. Ga dai Muhammad Rabi'u da ƙarin bayani.
A cikin wannan ci gaba na bukukuwan zamanin yaran Afrika, ranar haƙƙin yaran Kamaru wata dama ce ta duba yadda ake mutunta haƙƙin yara a yankin Adamawa.
Haƙƙin yara a wannan yanki ba a kula da ita sosai, duban yadda ake tura yaran mata zuwa aure tun ba su kai lokacin da ya dace. Haka zalika kuma yaran maza suna barin wato makarantu domin biyo.
Gaskiya ne cewa a cikin 'yan shekarun nan a wannan yanki na ƙasar, yawan yaran da suka kai matakin firamare ya ƙaru sosai, waɗanda hakkoki na asali na ilimi wanda yarjejeniyan ƙasa da ƙasa ta amince da su, wani lokaci ana amfani da su saboda yawancin yaran ba sa yin takaddun haihuwa. Wannan mutum da ke kula da ofishin reshen matsayin jama'a na ƙasa ya bayyana cewa
kinamu yara da dama ba su da takaddan haihuwa, an kiyasa su za su kai wato 40,000 yaran da
suka dace faran. A can ma alamomi duk sun inganta a fili, don haka tare da harkokin zamantakewa, wakilai na cigaban mata da iyali suna aiki don ba da muhimmanci ga ilimin yaran mata. Kawai ta yin rakiya da kulawa ya wuce yanda ake tsammani.
Yaran mata na aure da sauri a wannan yankina muna Adamawan Kamaru.
Ba za mu manta cewa wannan rana ta yaran Afrika taro ne na shekara da shekara da ke tunawa da kisan gillar da gwamnatin wariyar launin fata ta yi wa yaran Soweto a shekara 1976. Matakin da ƙasashen duniya ke ɗauka kan yaƙi da talauci sun zaɓi wannan lokaci ne don mayar da ita ranar farar fata ta Afrika, da kuma gabatarwa shugabannin ƙasashen abin da ya shafe su don gaggawar kawar da illar wanda a baya ta haddasa mutuwan yara da dama. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren shirye-shiryenmu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 11:18 na rana. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yaku Makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da ke neman gagarin kundila na hatsarin jiragen ruwa a Najeriya. A cikin 'yan watannin nan da Najeriya ta fuskanci yawa-yawan hatsarin jiragen ruwa, lamarin da ke sanadiyyar asarar rayuka masu tarin yawa. Na baya-bayan nan dai shi ne wanda ya faru a jihar Kwara, inda wakilinmu Mustapha Nasiru Basari ya haɗo mana rahoto akan haka.
Kawowa yanzu dai, hukumomi a jihar Kwara, Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 108 a haɗarin jirgin ruwan kwale-kwale da ya auku a ranar Litinin da ta gabata. Gwamnatin jihar Kwara dai ta ce haɗarin wanda ya auku a yankin Fatigi, dukkanin waɗanda suka mutu mata ne da kuma ƙananan yara da suka fito daga wani buki. Honorable Sa'idu Baba Ahmed shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na Majalisar Dokokin Jihar Kwara. Ya ce gwamnan Jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak ya ziyarci yankin na Fatigi. domin gane ma idanuwansa yadda lamarin ya auku tare da jajantawa waɗanda abin ya shafa.
Kuma abun ya faru ne mutum 108 ne aka tabbata waɗanda suka rasu, kuma yawancinsu yara ƙanana da mata ne. Don ƙauyuka uku ne.
To yanzu wani mataki ita gwamnatin Kwara take ɗauka na shawo kan irin waɗannan matsaloli, don ganin so da yawa za a ga kan kogin Kwara da Niger ɗin ana yawan samun irin waɗannan haɗarurruka.
To jiya dai a House of Assembly dinmu mun zauna mun duba ya kamata don ke kawo abun. Jiya da gwamnatin Kwara ya je ya ce nan ban za a sa jami'an tsaro a building outpost a wajen su ta monitoring waɗanda suke shiga jirgi a can ƙetare kuma ta monitoring mutane so da abun ba zai faru kuma ba.
To yanzu kaman su akwai wani agajin gaggawa da ita gwamnatin Kwara ta kai koko?
As yesterday da muka je babu, amma an yi promising an ce ta yi chairman ya biyo gwamna ya zo yau a ba su agajin gaggawa da za a ba su.
Wannan matsala ta yawaitar sabon hadarin jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya babbar matsala ce da ke lakumi rayukan jama'a a 'yan shekarun nan. Hukumar nan ta haifa DEC mai kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya da ta fara aikin sare itatuwan da ke cikin ruwa tare da ɗaukar matakin raba rigunan bada kariya a ruwa da ake kira life jacket, da ta ce hakan zai taimaka wajen rage asarar rayuka a duk lokacin da aka samu irin waɗannan haɗarurruka. Inji babban manajan hukumar ta haifa DEC a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri.
Hadarin jirgi saboda bugun itace ya kau shi kanshi wannan wuri din abinda ya kawo wannan al'amari jirgin ya doki yadda mutane da ya kamata ya dauka.
Wato an yi overloading kenan.
An yi overloading nashi, sannan kuma riguna da muka bayar na ceto ba su amfani da shi. Saboda haka za mu ba da ƙarfin gwiwa ga hukumar Niwa da ƙananan hukumomi da su masarautu domin a ba da ƙarfi ga wannan al'amari na amfani da rigon ceto. Saboda duk ko wanda bai taba shiga jirgin ruwa ba, ko wanda bai taba iyo ba, idan yana tare da wannan jirgi din zai iya zama saman ruwa har a zo a cece shi. Kaga kokarin da aka yi na ceton wannan mutane din ya faskara saboda yawancinsu duk sun nutse ne cikin ruwa. Kuma mu a namu gefe ya Allah ya yarda za mu ba da ƙarfin gwiwa wurin sauri gunan nan da dama domin mu ƙara yawan tasu. Alhamdulillahi shugaban ƙasa President Tinubu ya sa hannu ga dokan gyaran al'amarin wutar lantarki Najeriya wanda yake kuma ya shafi kula da al'ummomin da ke bada wuraren da ke bada wutar lantarki. Saboda haka matsalan da muke samu na kuɗi kafin yanzu Allah da wannan doka da ya sa mu hannu zai ba Hyperdeck dama ta karɓi haƙƙinta ga kamfuna da ke bada wutar lantarki domin kula da al'ummomin da ke zaune waɗannan wurare ɗin, ba ma al'ummomin da ke zaune bakin Kwara ba, a'a al'ummomin da ke ba da akwai kamfunan ba da wutar lantarki garuruwansu wanda yake ba na wutar lantarki ba ne. Shi ma mai girma shugaban ƙasa ya ce a'a bai kamata ana cin amfani a waɗannan wuraren ba, amma ya zama waɗannan kamfuna ba su yi ma waɗannan mutane wuraren wani abu a zo a gani na kula da su ba. Wannan mataki da ya ɗauka in Allah da zai canza alƙiblar kula ga al'umman mutanen da ke zaune ga al'ummomin da ke ba da wutar lantarki a Najeriya.
Fata dai waɗannan matakai su ba da gagarumar gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen kwale-kwale a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Fage da Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin zai ci gaba da bibiyan wannan batu har ya inganta. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa musamman Daji Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. Sako mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce tabbas da zafi ake cire zafi don haka talakawan Najeriya a ƙara haƙuri. Gwamnatin shugaba Tinubu da zafin ta zo. A daina ƙorafi a kan matakan da take ɗauka a yi mata uzuri. Sai kuma sako da ya fito daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce Allah ya sa ganawar da tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a fadar gwamnatin kasar da ke birnin Abuja kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciyawa Cakal da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce salam VOA Hausa. Hakika yunkurin mahukuntan ƙasar Nijar na haramta wa mata ƴan uwanmu sana'ar a caɓa ko kabu-kabu a birnin Yamai, za mu iya cewa hakan ya yi daidai tun da damar sana'ar kwata-kwata ba ta yi kama da ya mace ba, amma dai ka a bar su haka a neman musu jari. Sako na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir da Abubakar Kawo Girgir jihar Yobe Najeriya. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dokar ba da bashin kuɗi ga 'yan talakawa domin su yi karatu a manyan makarantu. Shugaba Tinubu ya sanya ma hannu. Hakan abin yabawa ne matuƙa. Fatan mu Allah ya sa shirin ya kai ga yaran talakawa domin kada rijiya ta bada ruwa amma guga ta kiya. Sakon na ƙarshe na cewa suna na Balaruwa Kanwa daga ƙaramar hukumar Gulani a jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Mu dai abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya a nan shi ne matsalar hanya. Wato hanyarmu da ta tashi daga tattaɓa ta biyo ta ruwan Kanwa ta nufi Fikayel. Hakika wannan hanya tana buƙatar gyara. Duba da yadda mutane suke shan baƙan wahala a wannan lokacin na damuna akan wannan hanya musamman idan aka yi ruwan sama. Don haka muna kira zuwa ga gwamnatinmu ta jihar Yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar. Muna fatan wannan kira namu zai isa kunnin mai girma gwamna. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a
‘yan sanda a Uganda sun faɗa a yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu galibinsu ɗalibai a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin ƙasar. ‘Yan sandan sun ƙara da cewa wasu ƙarin mutane 8 sun samu munanan raunuka sanadiyar harin wanda aka alakanta da ‘yan ƙungiyar musulunci ta IS. Wata tawagar shugabannin ƙasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg a ƙoƙarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Tawagar ta yi makamancin wannan ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai cimma buɗaɗɗe kuma sahihin tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da zai kai ƙarshen makon nan. Tun a watan Fabrairun da ya gabata ne aka tsara kai ziyarar amma aka ɗage ta saboda zargin wani balam-balam ɗin leƙen asiri na ƙasar Sin ɗin da ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka.
To duka-duka iya abin da za mu kawo muku kenan a wannan shiri na madalla asiriya. Sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai iya shirya zai kuma gabatar. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11 ne da kusan minti 29 a nan birnin Washington DC. A don haka za mu ja aya a nan. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya wato Al Santos. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alhairi. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.